Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To, a yayin da muka shiga wannan shekara ta 2015, za mu tuna baya a wannan fili da cutar da ta yi tsanani da ba a taɓa ganin irinta ba. A shekara ta 2014 aka samu ɓullar annobar Ebola a Afirka ta Yamma, kuma har yanzu wannan annoba tana ci gaba da ciwa jami'an kiwon lafiya da jama'a tuwa a ƙwarya. Ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 20,000 sun kamu da cutar. Ta kuma kashe fiye da mutane 7,800. A ƙarshen shekara ta 2013 wannan cuta ta kunno kai a wani yankin karkarar ƙasar Gini. Wasa-wasa ta yaɗu zuwa ƙasashen Liberia da Saliyo. Sai kuma wani ɗan ƙasar Liberia ya kai cutar Najeriya. Cutar ta kuma yaɗu zuwa ƙasar Mali. Kamar yadda na faɗi ɗazu, cutar ta yi ɓarna. Domin hadda likitocin da suka kula da waɗanda suka kamu da ita ta kashe su. Idan ba a mance ba, ana samun ɓullar annobar cuta a Najeriya na tuntuɓi Dr. Munir Mustapha, ƙwararre a kan cututtukan da suke saurin yaɗuwa, wanda yake yin nazari mai zurfi a Jami'ar Pittsburgh nan Amurka, inda ya fara bayyana mana yadda ake kamuwa da Ebola.
Ita dai cutar Ebola cuta ce da nau'in kwayoyin cuta da ake kira virus take kawo shi, kuma asalin ita kwayar cutar ana samun ta ne a namun dawa, a birai, a jemagu da bushiya da gada haka da sauransu. To, sau da yawa cutar tana kama ɗan adam ne ta hanyar ta'ammali ko ta farauta na irin waɗannan namomin, sannan kuma wanda ya kamu da wannan cutar shi kuma zai iya yaɗa ta zuwa sauran mutane wanda suke kusa da shi, kamar masu jinyarsa ko a gida ne ko a asibiti ko kuma wanda dai ya zauna a kusa tare da su, wato close contact kenan.
To, kafin mu kai ga hanyoyin da za a yi rigakafi, waɗannan alamomi mutum ya kamata ya lura da su?
Alamomin cutar Ebola, wato a farko idan ta shiga jikin mutum, alamominta zazzaɓi ne mai zafi da kasala da kumallo ko amai da gudawa. Daga farko kafin ciwon ya yi nisa, alamunsa gaskiya ba shi da bambanci da na sauran da wasu cututtuka, kamar misalin zazzaɓin ciwon cizon sauro ko kuma ciwon amai da gudawa. Amma daga baya idan ciwon ya yi nisa, sai mutum ya fara kumallon jini ko kuma jini ya fita ta hanci ta baki ko kuma a gudawa. So, sannan kuma ciwo ne mai zafi wanda a cikin mutum 10 da suka kamu da wannan ciwon, kashi mutum 6 ko 9 a cikin su yakan zama musu sanadiyar ajali.
Wato, idan hakan ta zo da ƙarar kwana kenan?
Idan abu ya zo da ƙarar kwana, sau da yawa wannan yana zama kan shi ne dai abin da yake faruwa ga waɗanda suka kamu da wannan ciwo.
To, yaya mutane waɗannan matakai za a ɗauka na kariya?
Matakan kariya na farko shi ne kamar yadda na fara faɗa, cewa asali wannan cutar a namomin daji ake samunta, shi ne wajen farauta da wajen mutane da suke ta'ammali da wannan duk dabbar da ta yi mushe ko aka ga alamar ba ta da lafiya. To, sai a ƙaurace mata, kuma idan mushe ne a yi ƙoƙari a ƙona wannan mushen ko a binne shi, kada mutane su yi ta'ammali da wannan. Sannan kuma duk wani nama ma haka da yake, da saboda a jikin jinin wannan dabbobin suke, ya zama cewa ana tsaftace shi, a wanke shi, kuma a inganta shi. Kin ga wanda suke wajen irin su abatuwa da abin nan, sai a lura kenan kan irin dabbobi masu lafiya, ba wai marasa lafiya za a shigo da su ba wanda ta yiwu za su iya ɗaukan wannan abu.
To, galibi ka san, musamman ma a kudancin Najeriya, naman nan da ake ce ma bushmeat ana cin su. To, ga irin mutanen da suke cin wannan nama, wace shawara za ka ba su?
a gaskiya abu mai sauki wanda shine mafi ala idan da hali wannan abu a dan kaurace masa har zuwa wannan cuta ta abanna idan kuma shine saboda gaskiya a wadannan namu muka anan ake samun wannan cuta amma idan ba kaurace wannan shine da gaskiyar magana saboda yanda na miki bayani wannan cuta ce mai zafi wanda tana iya kaiwa ga ajali idan abin ya zo da haka.
To ka san kuma akwai wasu mutane da suke zance kiwon barrai su kuma me za a gaya musu?
Wato idan dabba ce ake kiwonta a gida ana saran bata fita ba kenan ta je ta dauko wannan cuta sai su mutum ya lura idan aka lura aka ga alamar akwai cuta a tattare da wannan sai a kira jami'an lafiya su duba idan akwai alamar wannan cutar sai a zama an kare ta an kange ta sannan kuma akwai wata kariya kuma tsakanin mutum da mutum wato idan mutum ya aka samu wanda cutar daga dabba ta riga ta shiga bil'adama to dole a dau matakan kariya na hanyar cewa dole da musamman masu jinya wato cutar da ta fi kama kaman dan uwan mutum da yake jinyarsa ko kuma ma'aikatan jinya ma na asibiti saboda su suke ta'ammali da kumallo da harawa da taba jikin mutum wanda watakila wannan kumallon ko harawa ko jinin mutum ya taba wannan wajen saboda haka lallai masu kula su zama suna amfani da irin wannan safa hannu ta likita din nan ta leda sannan kuma duk sanda mutum ya masu kula da mutum sun wani mutum ya wanke hannunsa kuma ya rika amfani da safa hannu da abun hanci da duk wani mataki sannan a garzaya kai mutum ga asibiti inda za a duba shi a bashi taimakon da ya dace a kuma tabbatar ma wace cuta ce saboda kamar yanda na faɗa tana kama da wasu cututtuka.
To kaman a gida mutum ya fahimci ko kuma aka fahimci wani a cikin dangi ko iyali ya kamu da wannan cutar sai a keɓe shi kenan kafin a kai shi asibiti?
Wato abin da ya kamata a yi na farko ya zama cewa an keɓe mutum bayan an keɓe shi an garzaya kai shi asibiti kuma duk wanda ya ta'ammali da shi wanda yake kula da wannan wanda yake jinya wannan mara lafiyan sai ya zama cewa ya yi taka tsantsan sosai wajen kula da tsaftar. Saboda cuta ce da tana zuwa da kumallo ko fitar jini ta hanci ta baka so duk wannan ya zama an tsaftace wuri kuma an killace ma waye zai je kuma idan hakan ta faru duk ba wai shi mara lafiyar ba da za a gaggauta kai shi asibiti a duk wanda yake na makusaci a wajensa su ma sai ya zama sun lura ana fara ganin wani alamun wata cuta su ma su je a gwada su don ta haka ake killace yaduwar ta a cikin jama'a.
Ko kuma dan riga kafi ma idan aka fahimci cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar duk wanda ma ke kusa ko yake gidan ya kamata kawai ya je ma a duba shi tun ma kafin ya fara ganin alamu.
Kwarai kuwa dama abin da ake so shi yasa ake son duk wanda ya kamu da cuta a yi na farko a yi garzaya kai shi asibiti dan sai asibiti ne jami'an lafiya za su tabbatar ita wannan cutar ta Ebola ce ko kuwa wani wata cutar ce daban saboda tana kama da wasu cututtuka da dama. Idan aka tabbatar da haka sai su ma duk sai kaga malaman asibiti sai su ayyuwa duk wanda za a yi wa gwaji sai a yi masa wanda kuma za a ba da shawarwari sai a bayar kuma wannan ma za a amfani da wannan kira ga su kansu malaman asibitin da saboda shigo wannan cutar dama dai ana kiyayewa to sai a ƙara kiyayewa wajen ta'ammali da jini da ta'ammali da kula da jinya su wannan sannan wani abu kuma akwai buƙatar wanda suke ta'ammali ma da kamar maganar jana'iza har ta'ammali da gawa idan mai irin wannan cuta ya rasu ko irin yanda mutanen musulmi ne ko na kirista ko kuma na gargajiya su tuntuɓi shawarar likitoci kan yanda za su yi wannan abubuwan na kamar ko wankan gawa ko abin nan ba tare da ya zama cewa sun kamu da cutar ba.
To Allah ya sauke.
Amin. Amma akwai buƙatar wato a zauna da malamai da likitoci a yi sorting out yanda za a yi preventing irin waɗannan abubuwa.
To me kake nufi da a zauna da likitoci da malamai?
Yawwa kin ga contact da body fluids da waye wankan gawa haka yana kawo wannan so a zauna malamai da wato likitoci su wayarwa dai da juna kai kan me ya za a yi waɗannan abubuwan ko da irin na Kirista ne irin work keeping din nan da wasu abubuwa da suke ko irin na musulunci wankan gawa a yi su in such a way that ba a expose mutane to risk ba tunda kaga likita ba zai zo ya ce ga yanda za a yi wankan gawa ba
haka
su shi kuma malami ba zai ba lalle ya fahimci yanda ake cuta take yaduwa ba so akwai bukatar ai sorting out irin wannan abun haka
wato a zauna tare dai a da su likitocin da malamai su yi nazari kuma su ba da shawarwarin akan yadda za a yi wankan gawa da sauransu
yawa
l'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir ne touchons pas nos malades ne touchons pas nos mourants tout le monde est en danger les jeunes et les anciens il faut agir pour nos familles Ebola
Masana kiwon lafiya sun yi hasashen cewa kila a ci gaba da fama da wannan cuta ko kuma annoba har zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2015 amma shinan gaibu sai Allah a makon gobe za ku ji ansa ko kuma bayanin Dr. Abdulsalam Nasidi Director Cibiyar Ƙayyade Yaduwar Cututtuka ta Najeriya yayi dangane da tsananin wannan cuta ta Ebola a lokacin da muka yi shirin sai bango ya tsage da shi akan bullar annobar wannan cutar a Najeriya a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar Allah ya ci gaba da kare mu daga duk wata cuta
Sai da ke da ya uwa ki babu mai hoji da ke sai da ke ka ci duniya ana ta wani sani ba ana rawa